da ake biyar ga watan Ramadana a yau dandalin VOA ya samu zantawa da shugabar wata kungiya da ke tallafa marayu daga jeyu, Malama Nafisa Ahmad Awwal, inda ta ce a bana kungiyar ta yi jinkiri domin har yanzu ba su da madafa ne yadda za su fara bada tallafin sakamakon matsin tattalin rayuwa da ake ciki. Ga kuma yadda hirarmu ta kasance da ita.
To yau bakuncin wa muka samu.
Hajiya Nafisa Ahmad Awwal, Emia Palisrot.
Me kuke yi?
Kungiyar Ashnaf.
Kungiyar Ashnaf din me take yi?
Na tallafa marayu daga jeyu a wannan kungiya, tana kuma bada jari kuma makamancin haka.
To gashi ana watan Ramadana. Akwai wani tanadi da kuka yi wa marayun?
Eh, to tanadi da muka masa dai ba karfi. Tanadi da haka ne muna raba wannan kaya azumin farko. Yo gashi azumi har ya kwana biyar ba abin da muka raba.
Me ya janyo haka?
Muna tanin ko rashin raba takardar da wuri ne ko kuma harkar rayuwa ne, amma gaskiya ba ma kai wa haka ba mu rabo ba.
A bisa tsarin ya kuke da zarar an fara watan Ramadana ne kuke fara bada tallafin?
Eh, muna yi da Maulidi, muna yi da watan azumin Ramadan.
To na cikin cewa ta kila ko dan kuma ba ku raba takardu, wasu takardu kenan.
Eh, to ai muna raba takardar Ashnaf din. Tunda daman tunda muka fara mun hada ne da yarinya ta ne, shine ya zama ni na Fit Aisha, shine aka da Ashnaf. To takardar da muka bugo wannan kusan sun shigo suna tallafawa, sai mu buga sai mu je mu kai musu.
Takardar neman taimako ne?
Eh.
Akwai wasu ɗaiɗaiku mutane da kuke kai wa tallafin ne ko kai kuna raba a gari ne?
Eh, akwai ɗaiɗaiku da muke kai wa, kaman zai irin surefan haka da wani an ce masa Alhaji Ali mai gidan ruwa na kamfanin Sharada, da kuma sai wani Ali.
Akwai dai mutane da kuma
akwai mutane da dama.
Duk wannan shekarun da ku tura musu har yanzu ba su yi wani abu ne?
Ba su yi wani abu ba. Dan akwai wani Isa Dambuli Akwari, shi ma su tara yake bawa, ake bawa yara. To already mun san dai muna sa rai ba matsala, amma har yanzu dai mu ba abin da ya zo hannunmu.
To dai yanzu da babu abin da ya zo hannunku, kuma waɗannan mutane kun saba ba su suna tsammani, ya za ku yi?
Eh, za mu je mu duba su abin da ya sauka su aba waɗansu. Waɗansu kuma su abin sai san da aka samu.
Misali kamar marayu nawa kuke tallafawa?
Gaskiya marayun da yawa muna tallafa, ma domin in zami invitation muke rabawa. Kowa sai ya zo da yaransa, kuma wani ma idan ya ji wanda ba a kai ba ana zuwa.
A suna kai kamar yara nawa?
Gaskiya muna da yara sun fi 80.
80?
Eh, dan gurin ma cika yake ba a samu gangan, kuma kowa zo da yardar Allah sai ya samu abin da yake so. Abin da zo ne ma sai ya same shi.
To yanzu misali idan ba waɗannan mutane da suka saba ba ku, su ba ku ba, abin da kuke da shi a asusu kamar mutum nawa zai iya tallafawa?
To abin da muke shi, saboda akwai Dallari Soja, akwai Aisha, akwai Maryam Ganima, muna dan ajo na ba asusu, shi zamu je mu dauko mu ba wa wanda ya sauka. Waɗansu kuma ba su haƙuri.
Nawa nawa kuke ajiyewa asusun?
To ya danganta. Wani lokacin idan ka da matsala kana ragewa abin da kake ajiyewa, wani lokacin kuma baka da matsala sai ka ƙara ma ka ajiye.
Wata wata kuke ajiyewa?
Muna ajiyewa wata wata, muna ajiya kafin wata, wani lokacin kuma wata ina gotawa.
Wani kira zaki wa mutane musamman na taimaka ma rayuwa a wannan wata ne alfarma?
Wannan wata wanda Allah ya bashi iko da dama, tunda wata ne na neman lada na alfarma. Wanda Allah ya bashi iko ko abinci ko sutura, tallafa ya ko ya kai opposite gidan makama a nan office din mai, muna roƙon Allah ya ba mu mutane dama da iko.
A ɗaya ɓangaren kuwa mun samu zantawa da Malama Maryam Abubakar Abba, dangane da yadda mata ke maida hankali wajen hidindimun gida suke kuma mantawa da ibadunsu. Ta bayyana mana yadda mace ya kamata ta tsara ayyukan gida da kuma ibada domin samun falalar watan Ramadana.
Yin girke-girke ba laifi ba ne idan mace ta yi, domin yana gyara wato mu'amalarta tsakaninta da iyalinta da mai gidanta gabaki ɗaya da wanda take tare da shi. Amma abin da ake so shine tsari, duk abin da mutum zai yi wato ya tsara shi. Akwai lokaci, misali mace za ta iya sa lokacin girkinta wataƙila daga la'asar zuwa abin da ya magarba, amma bayan nan ta mai da hankali wurin yin nafiloli. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, man kama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya tsayuwa a cikin watan ramadana yayi sallah saboda yayi imani Allah ne ya umarce shi ya yi, kuma yana sa rai Allah zai bashi wannan ladan, to ubangiji zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubinsa. Kuma ita sallar dare tana fara tun daga faduwar rana har zuwa cikin dare, har zuwa kamun alfijir, sanda Allah ya ba mutum dama sai ya yi. Shi yasa wannan salatu tarawih din ake yin sa bayan isha, ba lallai sai an jira can dare yayi cikin dare an fara bacci ba. In ya so a goma ƙarshe kuma sai a daɗa jajircewa a ringa yin tahajjudi a can cikin dare din, domin ladan sallah a can cikin dare a gaskiya yafi yawa akan wanda mutum zai a farkon dare. Da safe kuma sai mace ta maida hankali wurin yawaita karatun Alkur'ani da neman ilimi. Kun ga a haka ta tsara rayuwarta. Ai girkin kuma sannan tayi aikin ta kuma na ibada ga kuma azumin ta a bakin ta tana rike da shi.
Kuma tantan sukan ce an ce mace ta yi sallah a ɗakin ta kuma gashi a watan Ramadan zaki ga ana zuwa sallar tarawih. Shi ba laifi idan mace
ta fita ta je masallaci domin yin sallar tarawih.
Shi ma akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa idan matan ku sun nemi izinin ku za su je masallaci kar ku hana su. Wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan mace tana da dama gidda tsara gidanta ta yadda idan ta tafi wata barna ba za ta faru kamar wata kila bata bar tukunya a gida za ta kone ko ta haifar da gobara ko bata bar kananan yara ba wanda zai kula da su ba ko kuma bata kwashi tana da kananan yara ta kwashi su ta kai su masallaci su kuma basu bar mutane sun yi sallah ba ita ma basu bar ta sun yi sallah ba kun ga duk wannan lissafi ne. To idan mace bata da irin waɗannan matsalolin za ta iya tafiya masallaci ta je ta yi sallah domin ta samu wannan ladan na jami'i.
To madalla da fatan mata za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.